Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmati Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safar yau Talata, 22 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To hawa, samar da jiragen yaki samfurin F-16 mai Ukraine da ake shirin yi na iya canza al'amura a fagen daga. Papa Roma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mike Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Sannan Iran ta faɗi jiya Litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka.
Kanin labarin kenan, a cikin shirin za ku je da sojojin Najeriya ƙarƙashin operation haɗin kai. Suka yi nasarar ceto ƙarin ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka sace sama da shekaru 10 da suka wuce. Za kuma a ji ci gaban hirar Muryar Amurka da sabon ministan tsaron Najeriya, Alhaji Badar Abubakar, inda ya ce za a yi amfani da fasahar sadarwa ta zamani wajen daƙile ayyukan shigar makamai cikin ƙasar. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiya Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto kan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Samar da jiragen yaki samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yakin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine, saboda zai baiwa sojojin Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke karkashin mamaya, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ihmat a tashar talabijin ta kasar jiya Litini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin kasar Denmark yayin da yake masu jawabi a Copenhagen jiya Litini, kwana guda bayan da kasashen Denmark da Netherlands suka yi shelar cewa za su samar ma sojojin Ukraine jiragen yaki samfurin F-16 kirar Amurka. Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta yi alkawarin samar da F-16 guda 19 ma Ukraine, sannan ta ce za tana maganin za a fara tura guda 6 a farkon shekara mai zuwa ta 2024. A nashi bangaren, jakadan Rasha a Denmark Vladimir Barbin ya faɗi jiya Litini cewa shawar da Denmark ta yanke ta tura jiragen yaki samfurin F-16 mai Ukraine a ta bakinsa za ta tsananta tashin hankalin ne kawai. A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mike Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma ɗan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyara na da matuƙar muhimmanci gare shi, a cewar mai magana da yawun Milley ɗin Kanar Dev Butler. Janar ɗin, wanda ke ziyarar ƙasashen Turai da dama, ya ce Papa Roman ya bayyana matuƙar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a Ukraine, musamman ma na farar hula tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairu shekara ta 2022. Milley ya yi Allah wadai da Rasha saboda abin da ya kira har-haren ta'addanci da take kaiwa a Ukraine, inda take auna madafun ci gaba na farar hula a matsayin wani ɓangare na dabarun yaƙinta. Rasha dai ta ƙaryata cewa tana auna farar hula. A halin da ake ciki kuma, shugaban rundunar sojin hayar nan ta Rasha Yevgeny Prigozhin ya fitar da wani jawabinsa na faifan bidiyo, wanda shi ne na farko tun bayan da ya jagoranci wani ɗan gajartaccen tawaye a ƙarshen watan Yuni. Bidiyon wanda ake ganinsa a ciki, wanda ga alama Afirka ya yi, ya sa a kafafen Telegram masu alaƙa da ƙungiyar Wagner jiya Litini. A faifan bidiyon ana ganin Prigozhin tsaye a wata hamada saye da kakin shigar burtu, kuma riƙe da wata 'yar bindigar yaƙi. Daga can nesa kuma ana ganin wasu sojoji da wata motar ɗaukar kaya. Zafi ya zarce 50 a ma'auni, komai ya ɗau zafi. Rundunar sojin haya ta Wagner na sa Rasha ta ƙara tasiri a dukkan nahiyoyi, kuma a Afirka mutane sun ƙara samun yanci ana tabbatar da adalci da kuma farin ciki da annashuwa ga mutanen Afirka muna sa rayuwa ta yi wuya ga kungiyoyin ISIS da Al-Qaeda da sauran miyagu a cewar Prigozhin a faifan bidiyon
an jima kadan Ibrahim Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko inda sojojin Najeriya karkashin operation hadin kai suka yi nasarar ceto karin 1 daga cikin yan matan Chibok da yan Boko Haram suka sace sama da shekaru 10 da suka wuce daga Maiduguri a Najeriya ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Haruna Dauda Biuda cikakken rahoto
Hanyoyin sojojin Najeriya na operation hadin kai ta sake samun nasarar kubutar wata yar makaranta cikin yan matan makaranta na garin Chibok da aka sace tun fiye da shekaru 10 da kuma ke hannun ayyan gungiyar Boko Haram. Rundunar ce ta samu wannan nasara rere a garin Dukwa lokacin da yaran su suka wuce aikin sun ta yi suka kuma gano wannan yarinya. Rundunar ce ta samu wannan nasara rere a garin Dukwa kuma a shekaru 27 da haihuwa wanda a lokacin da aka sace su tana da shekaru 18 ne. Miji Zana Gold Chibok ya shirya manema labarai cewa
these results are even evident in the rescue of about 16 Chibok girls recently
an kwanakin nan sun samu nasarar kubutu da makaranta ya mata na garin Chibok guda 16 kuma wani yarinya da ake kira Mary Nkeke ta jinin mana 55 cikin jerin yan matan da aka buga hotunan su da sunayen su da yan gungiyar Boko Haram din suka kwashe yanzu nan sai ta samu nasarar kubutu da wannan yarinya ne tun a ranar 14 ga watan wannan Agusta Mary Nkeke ne a yayin garin Chibok din wanda kuma gabatar da ita ga wani mai labari kafin daga bisani a maigatar gwamnatin jihar Borno ga abin da mata ke cewa
shekaran ku nawa kenan a hannun wannan mutane
shekaran mu tara mun shiga na 10
to kin miki sun miki aure ne lokacin da yake tare da su
eh
auren ki nawa aure
aure na biyu ne
auren ki biyu kin samu rabo auren
eh daya na samu tukun babu
babu yanzu
eh
yanzu ba ki zo ko da daya ba
ban zo da ko daya ba
ya yake jin da an samu an daure ki
ina jin dadi
to ya zaman ku rayuwar kai kasance a can a hannun su wannan mayagan Boko Haram
zuro yau mu dun muna sha wahala ne shine Allah ya kubutar da mu muka dawo mu ne muka fitar da kanmu da mijina
ko kun fita da kanku ne
eh ba mu fariwa ko ba mun ce zamu yi wani tafiya ne tukun ban sani ba dare ne muka fita sai mu muka shiga hanya da muka dawo bayan Dikwa ne sojoji suka je suka same mu suka kawo mu cikin Dikwa tukun suka kawo ni Maiduguri
mijina ke ina
mijina ne tare da sha Dikwa din muka dawo amma yanzu ko yana ina ban sani ba shi Boko Haram amma ya tuba yanzu shi ma ya dawo
madam Mary Keke dai ta tabi a matsayin yarinya guduruwa amma yanzu ta dawo a matsayin uwa da cewa ta dawo babu da a hannunta amma ta shira mane ma labarai cewa ta haifu guda biyu amma babu guda ɗaya da ke da rai a ciki Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
He is on serial number 55 of the abducted Chibok girls list. Mary is 27 years
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hawwa, Iran ta faɗi jiya Litinin cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka. Hukumomin da abin ya shafa sun bayyana takamaiman lokacin da za a ɗauka. Kuma tsawon lokacin na iya kaiwa watanni biyu kafin a aiwatar a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanaini ga wani taron manema labarai Iran da Amurka sun cimma wata yarjejeniya a farkon wannan watan inda kowace ta yi alkawarin sako biyar daga cikin yan kasar ɗayar da take tsare da su Bugu da ƙari, Amurka ta yi alkawarin sakin dukiyar Iran da ya kai dalar Amurka biliyan 6 da aka kama a Koriya ta Kudu. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun isa Hawaii jiya Litinin don gane ma kansu da kuma ganawa da jami'ai da waɗanda gobarar dajin da ta yi kace-kace da muyi ta shafa. Biden da uwar gidarsa sun isa filin jirgin saman Kahului inda gwamnan Hawaii George Green da 'yan majalisun dokokin Hawaii suka tarbe su kafin su shiga jirgin sama mai saukar ungulu na fadar shugaban kasa mai suna Marine One don yin shawagi na gane makai irin barnar da mummunar guguwar ta yi. Gobarar wadda ta auku a farkon wannan watan ta yi matukar barna a garin Lahaina da ke gabar ruwa, ta kashe mutane akalla 114. Gwamna garin na ganin adadin ma na iya kun haka.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmas ya garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai ci gaban hirar Murya Amurka da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar, inda yake za a yi amfani da fasaha sadarwa ta zamani wajen daƙile ayyukan shiga da makamai cikin ƙasar, musamman ta hanyoyin ruwa. Sai dai ya fara ne da batun wadata sojoji da kayan aiki a wani yunkuri na magance ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta.
Kamar yadda ka sani, shi shugabanmu President Asuaji Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawari na cewa duk buƙatun da ake da su na makamai da kayan aiki zai ba da kyakkyawan gudunmawa, domin ya tabbatar mun da cewa harkar tsaron nan ta fi masa mahimmanci akan duk abin da zai yi a Najeriya, saboda ci gaba ba zai samu ba in ba an samu tsaro ba, noma ba zai yi ba in ba an samu tsaro ba, haka tattalin arziki ba zai haɓaka ba in babu tsaro. To yana sane da wannan, kuma zai dora kuma ya ƙara akan abin da aka yi. Kuma sanin kanka ne cewa President Muhammadu Buhari ya sa kuɗi sosai a harkar tsaro, kuma shi yanzu ya ce zai ƙara kuma a lillinka yanda da yadda Ubangiji za su samu wannan kayan aiki da suke nema. Na san shi shugaban ƙasa zai yi
wannan. Na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka tabbatar da mutuwar wasu sojoji a jihar Niger ƙasa da mako guda da ya shuɗe. Yaya tsarin shugabancinka zai bullo game da irin wannan ɗauki ɗaiɗe da tsagiru ke wa jami'an tsaron Najeriya yayin da suke fagen daga?
To Allah dai ya ji kansu da gafara, kuma Allah ya kare na gaba. Na san za a yi bincike yanzu a ga sanadiyar abin da ya faru wannan, da kuma sauran bayanai da za mu samu daga hannun ƙwararru zai sa mu ga yadda za a yi maganin wannan abin na gaba. Domin babban magana ma shi ne, in harbo jirgin nan aka yi da gaske ne, ina aka sami makamin da zai harbo wannan jirgi, ta ina ya biyo, ta ya aka samu? Kaga duk yanda za a yi aikin farko sai an sa ido a bodojinmu da suke da tsaho da girma, da kuma yanda ake safarar wayannan makamai domin a daƙile su. A harkan makamai da ƙwayoyi na sha suna ɗaya daga cikin abin da suke lalata tsaron nan. So abin na farko babba shine a ga yanda za a hana su samun wannan makaman, kuma a ga yanda ƙwayoyi za su rage shigowa wanda ake shan su, wasu masu wannan abin suke zama cikin maye suna wannan abin, kuma ya lalata tabiyar jama'a. So in Allah ya taimake mu kai maganin shigowar makamai, an ci riba babba akan abin da za a yi.
Lokacin da kai maganar kula da kan iyakoki, har yanzu ana ci gaba da fuskantar kalubale na shigowar makaman nan, wanda matakai tsarin jagorancinka a shanin tsaro a Najeriya zai dauka a kafofinmu na shige da fice a bangaren teku?
To magana da muke yanzu shine a sami kimiyya da za ta sa a rinka ganin abubuwan da suke faruwa a duka wayannan wurare da ake shigowa, sannan ta hanyar kimiyya da haɗan kai da wasu ƙasashe za a iya rage shigar wannan makamai nan. Kamar yadda ka sani, za ka ji an ce duk makamin da aka kama an sami bayani ne na intelligence yawanci daga kasashen da muke da hudda da su. Za mu faɗaɗa wannan, kuma za mu bincika mu ga ina aka samu na kasu domin a gyara, sannan za mu yi kokarin kawo technology yanda za a sami sauƙin gane wayannan mutane masu kawo wayannan makamai.
To madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari a ke dasa da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Abubakar Badaru. Masu sauraro kada dai a shiga, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Demokradiyya bata bada dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba. Shugaban Kamerun yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki. An kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo.
In dai har ana bukatar mulkin demokradiyya ya dore, dole ECOWAS ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki.
Idan Niger ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki, abin da za a dauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa, sun ga ana dauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na kurya kasha-kashi, cikinsu ya ɗori ruwa, suna son kuma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su.
Jama'a, sanunku da hutawa, barkanku da saduwa duku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga lokacin bullanmu ta ƙarshe da ku a ranar Talata da ta gabata zuwa yau, abubuwa da yawa sun faru masu alaka da juyin mulkin da aka yi a Niger da kuma yunkurin kasashen Afirka ta yamma na canja alƙiblar wannan juyin mulki din da maido da shugaban da aka tambuke akan karagasa. Abubuwan da suka faru sun hada da babban taron da manyan kwamandojin sojojin kungiyar ECOWAS suka yi a Ghana da sake komawar kungiyar neman sulhu ta malaman addini da kuma na ECOWAS din kanta a can Yamai da kuma jawabin da shi madugun juyin mulki din General Abdulrahman Chiani ya yi, inda yake cewa yana so ya mai da mulkin farar hula cikin shekaru uku masu zuwa, abinda ECOWAS ta ce ba ta yarda da shi ba. Abinda wannan yake nufi a takaice shine har yanzu zaman ɗarɗar bai ƙare ba kenan.
Sunana Alhaji Abubakar Khalidu, ya matsayina ɗan Nijar wanda ke da inci da abin da ke faruwa a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don bai biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abin zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Nijar shugaban ƙasa biyu ne, babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada, to kaga akwai matsala. ECOWAS ta yi alallashi saboda yau in an ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa, ai talakawa ne zai ce cewa talakawa ne za su wahala, ai su manya ba za su wahala ba.
Sunana Shayu Malam Baragafciyari. Ubangiji Allah ya yi maganin waɗannan da suke so su kifar da gwamnati, domin gwamnatin ba zan gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma hada kan Afirka. Dukkan mu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazoum Mohamed mai kishin al'ummarsa, mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye, domin ba mu goyon bayan su. Kuma duk ƴan Nijar na tabbata in waɗansu sun goyi bayan saboda siyasa, to su waɗannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba.
A yau ne muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamuwar Hikaya ya shirya tsakanin Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Jibrin Zakari wanda ya tsaya kai da fata shi lallai sai an yi amfani da ƙarfin soja domin maido da demokuraɗiyya a can jihohin Nijar. Babban tabbai da za mu buɗe shirin yau da ita shine shin shugabannin nan na ƙasashen Afirka ta yamma musamman na ECOWAS ɗin suna da bakin magana na har su gaya wa Nijar abin da ya kamata ta yi da sha'aninta na harkokin cikin gida?
Wanda waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya. Kamerun ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai, saboda shugaban Kamerun yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya bata bada dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗan sa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ƴaƴansu ke mulki a halin yanzu. Saboda haka idan suka shigo kungiyar ECOWAS suka ce Faransa tana waɗannan sojoji na Nijar sun zo suna fadan za su yanke hulɗa da Faransa idan suka shigo domin su tumbuke waɗannan sojojin. Kowa zai ce Faransa suke ma aiki, kuma aikin da suke ma Faransa domin kare kujerun su ne, domin suna aikata ba daidai ba, sun yi karan tsaye ga demokradiya a kasashen su. Sannan abin da zai ba kowa mamaki shin ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Burkina Faso ta yi juyin mulki, ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Mali ta yi juyin mulki, ina kungiyar ECOWAS lokacin da Guinea ta yi juyin mulki. Duka waɗannan ƙasashen ba su daɗe da yin juyin mulkin nan ba, kuma sojoji ke mulki a ƙasar nan, kuma ECOWAS tana ji tana gani bata ce komi ba, bata yi komi ba. Kaga idan Nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki, abinda za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa, sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙurya kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa, suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Saboda haka abinda ake cewa waɗansunsu waɗanda suke ɗan kanzagin Faransa ne suna nan suna yi domin su kare kujerunsu, Faransa ta ci gaba da zargin da ake mata na cin karanta babu babbaka da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe. Su kuma waɗanda ba su ƙarƙashin Faransa irin Najeriya, su kuma cikinsu ya ɗori ruwa, suna tsoron abin da zai kai ya dawo. Duk da cewa shi kanshi shugaban ECOWAS ɗin, shugaba Tinubu, ai an sha zarginsa da cewa yana ɗansawa da Faransa, domin ko da ya fito takara yana Faransa, da ya tsaya takara sha da fage aka zaɓe shi ya ruga Faransa, da aka zo ana zaɓe ya tafi Faransa, bayan gama zaɓe ya tafi Faransa. Wannan maya-maya da Tinubu yake yi Faransa ya ja masa zargin cewa shi ma kamar Faransa tana so ta yi amfani da shi domin a cimma wata biyan bukata a ƙasashen ECOWAS. To duk da haka dai muna tir da cewa wato mulkin soja ba abin so bane, amma kuma muna kuma tir da cewa matakan da ECOWAS take so ta ɗauka na yaƙi ba zai amfani mutanen Nijar ba, hasali ma zai tsawaita dawowa da demokradiyya Nijar, kuma zai cutar da 'yan Nijar, zai taɓa tattalin arzikin Nijar, zai lalata ko zai taɓa tattalin arzikin Najeriya, kuma zai ba turawan yamma dama su shigo waɗannan ƙasashe su ci gaba da kwashe tattalin arzikinsu a daidai lokacin da su hankalinsu ya ɗauku suna yaƙi da juna. Kuma jihohin arewa masu iyaka da Nijar muna ji musu tsoron abin da zai kai ya dawo. Wannan lalacewar hulɗa tsakanin Nijar da Najeriya, ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba, zai taɓa tattalin arziki, domin kasuwanci da zumunci tsakanin mutanen Nijar da Najeriya wato ya tsawaita, kuma ba a son abin da ya taɓa shi.
Bari mu koma wajen Jibrin Zakar, ka ji wannan in za a yi wannan fitina mahangar Shehu Mungadi, hatta wasu jihohin arewacin Najeriya ma abin ba zai yi musu daɗi ba.
Shehu, ba babu abin da zai samu jihohin Najeriya ko kuma akasarin mutanen Najeriya da suke makwabtaka da ƙasar Nijar. Babu kuma abin da zai shafi talakawan Nijar da abin da yake ciki. Abin da zai shafi Nijar shi ne yadda aka ɗora mata takunkumin nan, ba ta yi amai, ta yi magana ta ce sojojin nan sun faɗi ra'ayinsu don wannan matsawar da yanke hulɗar da sauransu. Ai, an musu ne don su faɗi abin da zai kawo maslaha, sai suka nuna cewar kowa ice musu kulle za su ce masa can. Kaga anan ba sa tausayin talakawan Nijar, ba sa kuma tunanin makwabtakar da take tsakanin Nijar da Najeriya. Kuma ba za mu iya yin magana akan cewar Nijar da Najeriya ba, a'a, Nijar da sojojin Nijar da ECOWAS. Wannan kalmar ya kamata a fahimce ta, kuma a gane ana magana da sojojin Nijar masu juyin mulki da ECOWAS. Don idan muka koma maganar aminci da dangantaka, duk mutumin da yake Nijar ya san ba shi da ƙasar da ta wuce Najeriya, domin hatta bajetin ɗin da Janar Muhammadu Buhari ya yi na railway, duk zagin duniya babu abin da mutanen kudu da yamma ba su mana ba, akan abin da ne dauko railway tun daga farkon Najeriya sai da kai a cikin Niger kaga ku kenan babu dalilin da zai sa a ce mutanen Niger suna da yakinin cewa Najeriya makiyansu ne idan muka dawo a cewar a su talakawa da suke iyakantaka da Niger abin zai shafe su kuma ba a san ranar da wannan abin zai kare ba babu abin da zai dau lokaci a cikin wannan abin da yake faruwa shine dole ECOWAS ta yi iyayinta ta dakile hanyar juyin mulki in kuma ta ki dakile hanyar juyin mulki to na farko wannan dan majalisu da suke tunanin yin barin hannun ECOWAS ta dau wannan mataki hannun Najeriya shiga cikin wannan hulɗar suna tunanin jaka su kai wa Najeriya to sun dauki wuka ne sun daba wa cikin su kuma su ne za su kowa kuka akan abin da zai je izo gobe don haka dole ne in dai har ana bukatar mulkin demokradiya ya daure dole ne a kawo karshen wannan sakacin da ya faru kuma na wancan kasashen da suka ji mulki ba a dauki wani mataki ba to sakaci ne irin na jagorancin waccan gwamnati da ta nuna cewar ita ce uwa kuma ita ce shugaban ECOWAS din ta tinkari abin da na Niger kuma ai ba zai faru ba barantana muke tunanin daga Niger kuma sai ina daga ina kuma sai ina wanda kuma daga baya mulki irin na demokradiya zai kare kuma zamu koma baya zamu koma zero kowa zai koma daga farko ifara da shi daga farko saboda haka wannan ba wai amfani ne da san cigaban kasa ba da san cigaban Afirka ba su ma ƴan majalisar za su koma su yi tunani su gane cewar hana wannan hana ruwa gudu a wannan to suna yakar kansu da kansu ne kuma ranar da za su zo ta faru to kada su dauka cewar za su dawo su yi wa waɗansu kuka ko su yi wa Najeriya kuka ko su yi wa Afirka kuka ko kuma su nemi taimakon Afirka
to ga shi kuma malamai zamu tsaya nan muna da abubuwa da yawa da suka rage da yake magana Niger din na hayyar zata nan tana ci gaba da faruwa don haka in mun dawo rana wa cewa zamu ci gaba da duba bakin maganar shugabannin kasashen Afirka kan neman canja alƙiblar masu juyin mulki sannan kuma wace irin alaka ce yake tsakanin shugaban Najeriya Bola Tinubu da kasar Faransa da yake wasu suna ganin kamar suna dasawa sosai da ita to a madadin su baƙin namu wato Sha'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari tare da shi wakilin namu Nasiru Adamulle Kaya Ali Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC sai mun gan ku ranar Talata mai zuwa Allah yadda ku huta lafiya
to madallah masaro dai hannun kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labaru a takaice
to a takaice samar da jiragen yaki samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yakin da Russia ta kaddamar kan Ukraine saboda zai baiwa sojojin na Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke karkashin mamaya a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ihmat a tashar talabijin ta kasar jiya Litini Papa Roma Francis da Hafsan Hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fajar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma dan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyarar na da matukar muhimmanci gare shi, a cewar mai magana da yawun Milley din Kanar Def Butler. Janar din, wanda ke ziyarar kasashen Turai da dama, ya ce Papa Roma ya bayyana matukar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a Ukraine.
Madalla, na sauraron mu baki daya da haka muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za a je wasu abokan aikin mu. Wato za mu dawo muku da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labaran duniya. Sai Dadi Balaba da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif ke fatan alheri sai anjima daga nan Washington DC.